الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن شين درسنا أليد ستين أوكو littafin bulughul maram littafin ibn hajar al-asqalani wanda ya rasu a hijira ta 1852 shekaru 586 da suka shige muna roƙon Allah madaukaki ya masa rahama muna cikin kitabu zakat kuma za mu ci gaba insha Allah daga hadisina 628 wannan darasi yana bayani akan zakan zinari da kuma azurfa wato tsarin zaka ta sashen zinari da azurfa wa an aliyin radiyallahu anhu kuma an karɓo hadisin nan daga sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara masa rahama قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي يجي من رحم الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا كانت لك 100 درهم إذا كانت لك 100 درهم إذا يكفن شيء كان هذا صلى الله أغرفة دريبيو كان هذا صلى الله أغرفة دريبيو سوني أكي كرا درهم صلى الله أغرفة idan kana da sallan azurfa guda 200 wa hala alai al-hawd kuma shekara ya jewayo akanta wato shekara ta jewayo akan wadannan sallan 200 din fa fiha khamsatu darahima to cikin wadannan sallan 200 zakkan sallan 5 ne wato dirhami 5 وليس عليك شيء باب وانا عبدك كنك حتى يكون لك 20 دينارا حرف يا زما كان ده صلى الله ديناري غدا 20 اذا كان ده صلى الله ديناري غدا 20 سوره يكي كرا الدنانير الدينار صلى الديناري الدرهم صلى نعبد اذا كان ده صلى الله ديناري غدا 20 وحال عليه الحول kuma shekara ya jewayo kan waɗannan sallah guda 20 fa fiha nisfu dinari to zakkansu zakkan da take cikinsu wato ita ce rabin sallah dinari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa ma zada abinda ya dara haka fa bi hisabi zalika, to yana tabbata ne bisa littafin haka din da aka gabatar. Wato duk abinda ya dara haka to za a kasa shi ne gida 40 a bada kashi shine rubu'ul ushur. Wa laysa fi mali zakatu, babu wata zakka da take wajaba akan wata dukiya hatta ya hula alayhi alhawlu, har sai shekara ta zagayo a kanta. To amma wannan zakka ce da ta shafi dabbobi da kuma zakkar da ta shafi dirare da azurfa. Game da zakka ta hatsi da yayin itatuwa, wannan ba a la'akari da gewayowar shekara kafin a cika, saboda cewar Allah madaukaki wa atu haqqahu yawma hasadihi, ku ba da haƙƙinsa a ranar da aka yi girbinsa. Saboda haka ranar girbi ake fitar da zakkar hatsi, kamar yadda bayani yake tafi nan gaba. Amma zakkar da ta shafi dabbobi da zakka da ta shafi zinari da azurfa, zakka ta dukiya, dole ne ta an yi la'akari da gewayowar shekara a kan takardun na abuja. Rawahu Abu Dawud, wato al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadithin sayyidina Ali ibn Abi Talib, wato sunan Abi Dawud kitabu zakat babun fi zakati sa'ima. Ibn Hajar ya ce wa huwa hasanun, kuma hadithin yana da kyau. Wa qad ikhtulifa fi raf'ihi, amma an samu sabani wajen masadan hadithi game da wato daga hadithin a jingina shiga annabi sallallahu alaihi wasallam. Malamai suna ganin cewa hadithin nan ya takaita ne da sayyidina Ali, wato bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Al-Imam Dharqutni shine malamin da ya tabbatar da cewa wannan hadithin mawqufun, ya rawaito hadithin sunan Dharqutni yana babu wujubi zakatin zahabi wal warid wal mashiyati wal thimari wal hubub, hadithi na 1875. Wannan hadithin da Ibn Hajar ya kawo cikin Bulughul Maram ya kawo shi ne da nufin tabbatar da abubuwa guda biyu. Na farko nisabi game da zakar dinari da kuma azurfa. Na biyu sharadi ne dukiya ta samu shekara kafin a yi mata zakka, cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa fi mali zakatun hatta yahula alayhi alhawl, babu wata zakka da take wajaba akan wata dukiya har sai shekara ta gewayo a kanta. Kaga wannan ya tabbatar da cewa dole ne dukiya ta shekara kafin nan a fitar da zakka. Ba wannan hadithin kadai bane, akwai hadithin Abdullah ibn Umar da kuma hadithin Aisha, Allah ya kara musu yarda, waɗannan sahabbai biyu suna cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fa sa'idan nisfa dinarin. Da Aisha da Abdullah ibn Umar suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sa yana karban rabin sudan dinari idan mutum ya mallaki sudan da guda 20. Idan kana da sudan dinari guda 20, zakkar ka ita ce ka bada rabin sudan dinari. Wa min al-arba'in dinaran dinaran, suka ce idan ko kana da sudan dinari guda 40 to za ka bada sule ɗaya kenan. Idan kana da sudan dinari 20 za ka bada rabin sule. Idan sulallan naka guda 40 ne, kaga zakkarka ta zama sulan dinari guda ɗaya. Hadithin yana sahihu sunan Ibn Majah, hadithi na 1791 da Irwaul Balil, hadithi na 813. Kuma akwai hadithin Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amrin an nabi sallallahu alaihi wa sallam, hadithin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laysa fi aqall min 20 mithqala min adh-dhahab, babu zakka ga dinari da ta gaza ma'auni 20, wato ta gaza sallallahu 20. Wala fi aqall min 100 dirhamin sadaqa, babu zakka ga azurfa da suka gaza 200. hadithin Abdullah ibn Amr yana sunan Darqutni shi ma hadithin ya inganta yana irwabu dalilin hadithin 1813 ga hadithin sayyidina Ali ibn Abi Talib ga hadithin Aisha da Abdullah ibn Umar ga hadithin Abdullah ibn Amr wadannan sun tabbatar da cewa nisabi na dinari sule 20 nisabi na azurfa sulalla 200 sannan ba a fitar da zakka ta sashin dinari da azurfa sai idan sun samu shekara wannan dalilin yasa duka malaman sunna suka yi ittifaki aka samu al-ijma' ala dalika kamar yadda Ibn Qudama ya yi magana cikin al-Mughni yana magana akan malaman sunna sun yi ijma'i يعني غير واحد من الصلف قال ذلك ينا لتاه المغني مجلدنا خدشات ودريبه دقوم شات حكما كتاب الإجماع نبن ابن المنذر شاتنا 40 تقوص تقوم التمهيد نبن عبد البري مجلدنا شرين شاتنا 40 ديار شرح النووي على صحيح مسلم جزء نبقى شاتنا 40 تقوص مجموع فتاوى na ibnu taymiya mujallad na 25 shafi na 16 wadannan malaman duka sun tabbatar da haka wato kenan babu wata mushkila da aka samu ta sashin zakka wato zakkar zinari da kuma zakkar azurfa saboda wadannan hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sunan zinari sai sun kai guda 20 mutum yake fitar da zakka me ya zakkan su zaka ba da rabin su ne sulallan azurfa sai sun kai 200 kafin zaka bada zakka me ya zakkan su wato shine zaka bada sulalla kamar guda biyu da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan shi ake kira rubu'ul ushuri akwai malamin da ake kiran sa Abu Ubaidin al-Qasim bin Sallah yana da littafi da ake kira kitabul amwal wannan kitabul amwal shine littafi na farko da aka rubuta a tarihin musulunci saboda bayani game da hukunce-hukunce da suka shafi dukiya don haka yasa littafin yake da muhimmancin gaske idan dai kana son ka san abin da ya shafi fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam game da dokokin Allah madaukaki akan dukiya ta musulmi lallai yana da kyau ka mallaki wannan littafi kitabul amwal yace fa hada la ikhtilaf fihi bayna almuslimin babu sabani a tsakanin musulmai game da zakka ta dinari da kuma zakka ta azurfa idza kana ar-rajul qad malaka fi awwal sanati min al-mal idan a farkon shekara mutun ya mallaki dukiya ma tajibu fi mithlihi sadaqa idan dukiya ta kai a fitar mata da zakka wace dukiya kenan وذلك 100 درهم سلالن ازرفا سكاي 200 او 20 دينارا كوكو اذا سلالن ازرفا دينار yake da su to sukai guda 20 او خمس من الابل كورا كمان su kai 5 او 30 من البقر هو شانون su kai 30 او 40 من الغنم كو اواكنسا wato su kai 40 فإذا ملك واحدة من هذه الأصناف من أول الهول إلى آخره إذا متى يملك وني daga cikin wadannan nau'ukan dukiya da akai magana akai a farkon shekara kuma shekarar ta zagayo kai fa sadaqatu wajibatun alayhi fi qawlin nasi jami'an zakatana wajaba akansa a bayanin dukkan malamai وهذا هو الذي يسميه مالك بن أنس وأهل المدينة صاب الله وتشين عند الإمام مالك يتشوى وأن وتشين حد ننتاب ندوكيا هذا وأن يا كار تبت تشوى باب ونصاباني لأك سامو لقد مقبع ساتا غندا عند يشاك زكاة زيناري لكما زكاة نعطفا هكذا يبن المنظر يفضى كتاب الإجماع فبرين لمكتش وتوينا شاتنا 40 تقوص حرزوا شاتنا 50 لأوكي اجماع اهل العلم على ان نصاب الفضه 100 درهم ما لم سنن سن اتفاقي akan cewa nisabi na azurfa inda ake kira nisabi shine abinda zaka mallaka kafin zakka ta haukanka shine nisabi ba kowa yake da azurfa zakata hukan shi ba, kuma ba kowa yake da dinari zakata hukan shi ba, sai wanda abin da ya mallaka ya kai nisabi. Menene nisabi ta sashin azurfa? Wato shi ne mi'ata dirhamin, mutum ya mallaki sulallan azurfa guda 100. Wa anna fihi khamsata darahim, idan mutum yana da sulallan azurfa 200 tun shekara, me zakan sulai 5. Wa ihtalafu fi ma zada ala mi'ataini, amma abin da ya dara sulallan 200 din nan kuma fa. Nan ne inda aka samu sabanin fahimta ta wajen magabata. Amma Ibn al-Munzir yace fa qala al-jumhur yukhriju mimma zada bi hisabihi, kamar yanda yazo cikin hadisin sayyidina Ali wanda muka karanta, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa ma zada, duk abin da ya dara haka, fa bi hisabi zalika, yana tabbata ne akan wannan lissafi. Me ake nufi da abin da ya dara haka yana tabbata akan wannan lissafi? Wato duk abin da ya haura za a ba da rubu'ul ushuri, wato shine daya cikin 40, shine rubu'ul ushuri, a kasa gida 40 a ba da kaso guda. In ka lura dinari haka aka yi masa, azurfa ma haka aka yi masa, sulalla 20 na dinari an ce ka ba da rabin su ne, kaga ka ba da kashi daya cikin 40 na abin da ka mallaka. Sulalla 200 na azurfa an ce ka ba da guda 5, kaga ka ba da kashi daya cikin 40 na abin da ka mallaka, wannan shi ake kira rubu'ul ushuri, wato kashi daya cikin 40 na abin da ka mallaka. Saboda haka idan mutum yana da sulallan azurfa 4000 zai kasa gida 40 ne ya ba da kashi guda, duk abin da ya dara haka yana tabbata ne akan wannan wato lissafi din. Kallatin ziyadatu am kasra, komai kankanta abin da ya haura kuma komai yawan ka. Mimma qala bihi, waɗanda suke da wannan fahimta, Ibn al-Munzir ya kirga su yace akwai sayyidina Ali wanda ya rawaito hadisi da muka karanta, Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda, wa ibn Umar, ta sayyidin sahabbai kenan, akwai Abdullah ibn Umar, akwai al-Imam an-Nakhai, akwai al-Imam Malik, akwai ibn Abi Layla, al-Imam Thawri, al-Imam Shafi, Abu Yusuf Muhammad, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Thawri, Abu Ubayd, ya kirga malamai magabata wanda suke da wannan fahimta, yake cewa akasarin malamai abin da suka faɗa kenan. Don haka idan kana da dukiya, abin da kawai ake dubawa shin dukiya ta kai nisabi ko bata kai ba. In dai ta kai nisabi shikenan, in kana da miliyan 1000 ne ma kasa 40 ka ba da daya, shine kawai komai kankantan abin da ya haura kan nisabi kuma komai yawansa, kamar yadda Ibn al-Munzir ya faɗa. Saboda wannan hadisin na sayyidina Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda. Sai dai anan yana da kyau mu gane, ba a la'akari da kimar dinari din, domin dinari ba daraja ɗaya ba ne, kamar yadda ake kira, akwai suna kiran darajar dinari da karat, ya fara daga tara, sannan akwai 22 darajar dinari 22 karat, akwai 9 karat, mafi darajarsa dai shi ne 24 karat na gold. Wato darajar dinari din asali abinda ake nufi da karat da kalma ce ta larabci al-qirat ne, sai turawa suka canza shi kuma karat, suna kiransa haka nan. Ma'auni ne asali na dinari da azurfa. Wato idan darajar dinari ta kai daraja ta 24, dinari da ake kiranta, wato wanda daraja ta kai 24 karat, ita ce zallan dinari wanda babu sulki a tare da shi. To ba a la'akari da cewar dinarinta wato tana da tsafta, ainihin tsantsan dinari ne babu sulki ko kuma akwai sulki, babu wannan abin, ba a la'akari da haka. Wannan Ibn Qudama shi ya faɗa a cikin littafin Al-Mughni a mujallar na 2012. Yace wa qala ammatul fuqaha, baki ɗaya malaman fiqh sun ce nisabu zahabi, nisabi na dinari 20 misalan, ma'auni 20, min ghairi i'tibari qimatiha, ba tare da an yi la'akari da darajar dinarin ba. Don haka in dai kana da dinari zakata wajaba akan ka, ba al'akari da cewa shin kana da zinarin darajar karat tara ne ko kuwa 22 ko 24 wajibi ne dai ka bada zakka kuma ka'idar kenan za a kasa gida 40 a bada kashi guda a littafin fatawar lajina mujalladi na 9252 malamai suke bayani da cewa inna nisaba sahabin ladhi tajibu fihi zakatu 20 mithqalan asali ana bada zakkar zinari ne wato idan ya bada ma'auni 20 wato shine ake nufi da sulan zinari guda 20 asali akwai al-mithqal wanda shine ake auna zinari da shi to amma ga wannan lissafi wanda larabawa suke yi a da wanda yanzu bai shahara ba tunda yanzu ba a amfani da irin waɗannan sikeli ana amfani ne da ainihin sikeli na zamani wanda shine ya fara da gram to mithqal guda ɗaya yana daidai da gram 4.6 mithqal guda ɗaya yana daidai da gram 4.6 saboda haka idan aka ce sai ka mallaki ma'auni 20 na zinari wato zinarin ka sai ya bada nauyi na sulle 20 kafin nan zakka take wajaba a kanka to sai kai converting nauyin nan zuwa ga ainihin yawan gram ta ina za mu gane wato shine malamai suka ce ya kai gram 92 wato sai zinarin ka idan an dora akan sikeli ya bada 92 gram to wannan ya tabbatar da cewa zakka ta wajaba a kanka a nan akwai dan sabani da aka samu saboda wajen lissafi din kamar bin Baz Allah ya masa rahama a littafin majmu'u fatawa wa maqalatihi a mujallad na 14 shafin 79 yana cewa 92 gram wato shine nauyin sallallahu alaihi wasallam din nan wato nauyin zinari wanda ya kai lissafi amma ibn Uthaymin a littafin al-Sharh al-Mumti' littafin sa na fiqhu sharh al-mumti yace wa qad harratu nisab al-zahabi ni na tantance na auna da kaina inji ibn al-usaydin game da zinari din ta inda za a yi amfani da ainihin ma'auni na zamani shine ta converting din daga gram fa balaga 85 giraman ya kai wato gram 85 idan tsantsan zinari to kaga akwai dan bambanci da aka samu ga fahimtar malamai wanda akasarin malamai na zamani suna la'akari da cewa nauyin ya kasance 85 ne amma shi bin Baz yana cewa ya kamata ya kai ga 92 gram to 85 in ka dauka ga ainihin azhabul khali kamar yadda ibn al-Uthaymin ya faɗa wanda shi ne ya taho cikin fiqhu zakat na Dr. Yusuf al-Qarabawi in ka duba shafin 260 a mujallabi na farko shi ma abinda ya tabbatar da ainihin gram 85 ne ma'aunin da ke bada ainihin wato nisabi na zinari to idan dai mutum ya mallaki zinari wanda shine abinda ya kamata a sani wanda koda baka da sikeli musamman ga mata waɗanda ke da gwalagwalai da sauransu idan mace tana so ta san haddin abinda ke kanta mafi sauki shine ta kai wa masu sayar da zinari suna da ma'auni din idan an dora ya bada ma'auni 85 gram shikenan zakka ta wajaba a kai amma idan bai kai ba fa babu zakka wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan dai ya kai zakka ya kai gram 85 wanda shine ma'aunin da akasarin malamai suke dauka to ya kamata mutum ya fitar zakka shine mafi dacewa akan daukan 92 tun da galibin malamai sun raja'a akan nauyin ya zama 85 amma ga wanda ya dauki 92 din ba laifi bane tun da an samu sabanin fahimta a kai idan ya kasa haka fala zakata alai wannan ya nuna mana cewa zinari dole sai ya kai kullu lashir ma'aunin sa wato shine ake kira da ainihin addadaniyar wadannan sallallahu ko a ce masa 20 mithqalan ya kai ma'auni 20 wanda shine yake daidai da gram 85 idan ya kai haka to zakka ta wajaba idan bai kai ba to babu zakka akan mutum idan aburfa ne fa dole sai ya kai sallallahu 200 kamar yanda bayani ya gabata wannan ya zo cikin hadisin Anas wanda Ibn Hajar ya kawo shi a farkon wannan littafin kitabu zakka yanda ya zo cikin takardar sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta dangane da tsarin kanka. Ibn Qudama wato al-Littafin al-Mughni a mujalladi na biyu shafi na 320 yace idza tammatil fiddatu li'atayn, idan dai azurfa sun kai 200 wa dananir 20, idan sallallan dinari sun kai 20, fal wajibu fiha rubu'u 20, shine abinda muka faɗa, abinda ke wajaba a kai wato shine kashi ɗaya cikin 40, rubu'u 20. ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في ان زكاه الذهب والفضه ربع عشر باب وني ساباني da aka samu ta wajen malaman sunna dangane da zakat dinari da kuma zakat azurfa cewa ana kasawa 40 ne a bada kashi guda faqad sabata zalika bi qawli alayhi salam ya zo cikin hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace yurqa rubu'ul ushur wanda mun karanta hadisin a baya game da azurfa za a bada kashi ɗaya cikin 40 ne na abin da aka mallaka. Azurfa wato sulallin su kai 200. To ya za a yi ka gane nauyinsa ta sashin gram, malamai suna cewa sai ya kai gram 500 kaga ya bambanta da zinari. Nauyin azurfan kai kai gram 500, wannan ya zo cikin littafin Ibn Husayn Asharhul Mumti' da yake magana a kan zakka, ya zo cikin littafin tambayoyinsa majmu'u fatawa wa rasa'ilihi mujallad na 18 shafi na 93 da kuma kitabu fiqhu zakat na Dr. Yusuf al-Qarabawi mujallad na farko shafi 260. Idan mutum yana da dukiya na kuɗi, to lallai ya tabbata ga wannan tsari. Wato malamai suna auna zakka ta dukiyar kuɗi da kuma zakka ta dinari da azurfa matsayin su guda. Me yasa malamai suke cewa da zakkar dukiya wato zakkan kuɗi da kuma zakkan dinari da azurfa suna daidai? Ana cewa saboda li'anna al-badal wal badal da hukumul mubaddal, saboda kuɗi shi ne ya zama canji na ainihin wato hanyar wato cinikayya da mutane suke amfani da ita, ba kamar da ba da ake amfani da dinari da azurfa, yanzu ana amfani ne da kuɗi naira ko dala da sauransu. Saboda haka ya ɗauki wannan hukunci ɗin. Idan mutum yana da dukiya, wannan shi ne tsari, babu wani bambanci a kai. Sannan wannan shi ne abin da akasarin malaman sunna suka tafi a kai. Akasari na malaman sunna suna cewa da zinari da azurfa da tsabar kuɗi zakkansu iri guda ne. Don haka idan kana da miliyan guda ka kashi gida 40, in ka kasa gida 40 25 shi ne rubu'u ushuri, shi ne kashi ɗaya cikin 40 na miliyan guda 25. So duk abin da ka mallaka ta sashin kuɗi za ka kasa gida 25 ne kawai. Nisabi fa ya za a yi mu gane nisabi? Yana da sauƙi, tunda an baka yawan gram na zinari kana iya tafiya kasuwa ka tambayi ɗan kasuwa nawa ake sai da gram ɗaya na zinari, zai gaya ma sai ka ninka shi zuwa 20, wanda shi ne sune 20 na zinari, kaga shi ke ba da nisabi na dukiya. Wannan nisabi shi ke ba ka ainihin yawan kuɗi wanda ke zama ainihin wato nisabi a wannan lokaci, ba shi da wahala. Ya zo cikin shafin sahihi Muslim na al-Imam an-Nawawi mujallad na 7 shafi na 54. Wato malamai, mafi yawan malamai suna da fahimtar cewa da kuɗi da zinari da azurfa hukuncinsu guda ne. Haka ma Ibn Qudama ya yi magana a kai cikin al-Mughni mujallad na 210. Yana ma cewa ba wai dukiya kawai ba kuɗi kawai ba, hatta dukiya in ka mallake ta kaddara, ita ma kaddara ana mata wannan hukunci, domin ita ma dukiya ce, wanda yana da magana mai tsawon gaske. In ka duba al-mawsu'atu al-fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallad na 23 shafin 271, ittafaqa al-fuqaha'u ala annahu yushtaratu fi zakati mali tijara, idan mutum yana da dukiya na kasuwanci, yana da dukiya na kasuwanci, to nan ma zakka tana hawan shi. An takuna qad nawa inda shira'ihi aw tamallukihi annahu li tijara, ya sai fili saboda kasuwanci, ya sai mota saboda kasuwanci, duk abin da ka saya a matsayin asset don ajiyarta ya zama ajiyar kuɗi gare ka, kayi ajiyar kuɗi ne, wannan shine niyyar fatauci. Ba fili da ka saya saboda ka gina gida ba, ko gidan da ka saya don ka shiga, ko motar da ka saya don ka hau, wannan banda shi. Wan niyyatul mu'tabara hiya makanatu muqarina lidukhulihi fi mulki. Lokacin da mutum ya tashi sayan fili, wacce mecece niyyarsa? Ya sai filin nan don ya ajiye shi a matsayin asset. Da yawa mutane na ganin cewa babu zakka a kansu dangane da filaye. La, akwai zakka a kansu domin dukiya ce. Idan za a ce mutum yana da zinare ya fita zakkarsa, me ya zakanka ga mutumin da ya mallaki filaye, wanda filaye a yau sun mallaki zinare? Saboda da yawa mutane suna adana kuɗinsu ne ta hanyar filaye da gidaje, ba ma ta hanyar zinare din ba. Saboda haka ya zama kamar an canza wata hanya ne na adanar kuɗi. Sai mutum ya ɗauka ai idan yana da filaye ko da sun kai dari ne babu zakka a kai, wannan ba karamar kasada ba ce. Saboda idan mutum ya mutu ana bin sa zakka, ba karamin bala'i ya dama kanshi ba. Me ya niyyar ka lokacin da ka sai wannan fili? Li'anna tijarata amalun fa yahtaju ila niyyati ma'a al'amal. Falau malakahu lilqunya, idan ya sai filin saboda kawai ya gina gida ne, thumma nawahu litijara lam yusallaha. Ya sai fili saboda ya gina gida, ya yi ta kokari ya gina shekara biyu uku, abin ya gagara, daga baya sai ce kai barin sayar. To ba a cewa zai fitar da zakka, domin da ya sai filin bai saye shi da nufin ya saida ba, ya saya ne da nufin ya gina gida. Yanzu ne ya canza niyyarsa. To yanzu da ya canza niyyarsa shine wannan dukiyar ita ma ta canza hukunci. Walau malaka litijara thumma nawahu lilqunya wa Allah ya kunna litijara sara lilqunya. Wato ana la'akari ne da asali niyyar mutum a lokacin da ya sai wannan abin da ya saya. Hatta mutumin da ke da shago wannan yana karkashin zakatu mali tijara, wanda akasarin malamai sun tabbatar da cewa akwai zakka a kai. Akasarin akwai bayanin sa a gaba cikin wannan wato littafin insha Allah. Hadisi na gaba, wali Tirmidhi an ibn Umar, al-Imam Tirmidhi an samu hadisi wurin sa wanda ya rawaito daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, man istafada malan, wanda ya samu wata dukiya, fala zakata alayhi, babu zakka akan wannan dukiya, hatta ya hula al-hawlu, har sai shekara ta gewayo. Wanda ya samu wata dukiyan babu zakka a kanta har sai shekara ta gewayo. Ibn Hajar ya ce ar-rajibu waqfuhu, mafi rinjayen fahimta wajen masana hadisi, wannan hadisin mawqufun ne, wato ya tsaya ga Abdullah ibn Umar, bai isa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Wato abinda ake nufi maganar Abdullah ibn Umar ce, ba maganar manzon Allah ba ce. Amma akwai hadisi al-marfu, wanda yana sunan Ibn Majah, kitabu zakat, babu man istafada malan, riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda, ta ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la zakata fi malin hatta yahuda alaihi al-hawl, babu zakka akan wata dukiya sai shekara ta gewayo kanta, kamar yadda yazo cikin hadisin sayyidina Ali da muka karanta, yana irwa'u dalil hadisin 787. Kasancewar wannan hadisin na Abdullah ibn Umar ya tsaya mawqufun, yasa aka samu sabanin fahimta wajen malamai, kamar yadda al-Imam Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi mai sharhi Sunan Ibn Majah ya faɗa, yace wa kad ruwiya an ghairi wahidin min as-sahaba, an ruwaito daga sahabbai da yawa, annahu la zakata fil mali al-mustafad, babu zakka game da dukiyar da aka sake samu, shine al-mali al-mustafad, ba dukiyar ka ta fari ba. Misali kana da dinari guda 100 sun shekara, wannan dinari dama can zakkansu daban, kafin a sake shekara sai ka samu dinari 10. To wannan dinari 10 da ka samu, shin za a dora akan wancan dinari 100 da kake da su? Ko kuwa su kuma yanzu za ka ɗauki takarda ne ka rubuta, wannan dinari guda 10 da na same su a yau ran kaza ga watan kaza, saboda haka idan shekara ta zagayo daidai ranar da ka samu wannan dinari guda 10, to lokacin da za ka yi ma wannan sulalla 10 zakka, saɓanin waɗancan sulalla guda 100 ɗin. Kaga kenan duk ta idan da ka samu wata dukiya sabuwa to ita ma hukuncin ta na tabbata ita kadai ba a hada ta da sauran dukiyar da ka mallaka wannan shine aka fahimta akasarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam la zakata fi malil mustafadi hatta yahula alaihi alhawl to amma wahala ce ba kadan ba mutum zai samu saboda dole kenan kai ta rubuta duka irin da ka samu wata dukiya sai ka rubuta ranar da ka samu domin shekarar ta daban ce da shekarar dukiyar da ka mallaka to wannan kuma gaskiya shine fahimtar al-Imam Malik al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad to amma tunda fahimtar ba ta isa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtar Abdullah ibn Umar ce da kuma sahabbai aka samu wasu malaman da ke ganin in kana indahu malun yajibu fihi zakatu tunda da can kana da sule 100 dama can kana da sule 100 yanzu ka samu 10 yabunmu ilaihi almustafada lokacin da zaka fitar da zakkan sule 100 sai ka hada da 10 nan kawai saboda haka 10 din nan ya koma kan nisabin sule 100 na farko wanda ka mallaka ba za a rubuta masa nashi nisabin da nashi wato shekara daban ba wa illa fala zakata fihi hatta yaqulu alaihi alhamd wabihi kada su sayan da sauri kuma wannan ita ce fahimta mafi sauki wanda kamar yadda Muhammad Nasiruddin al-Albani yake magana a kai ka duba al-mawsu'atu fiqhiyyah al-muyassara mujallad na uku shafi na 20 kaga kenan idan kana da kuɗi misali kana fitar da zakarka a watan Rabiul Awwal kaga abin da ya rage ma Rabiul Awwal ya tsaya babu yawa to yanzu an kusa shekara bai wuce kwana ɗaya ko biyu ba sai ka samu da kana da sule 100 amma misali a yau sai ka samu sule 10 na zinari kuma gobe ne za ka fi da zakka ko kuma jibi to idan ka tashi fi da zakka karka ware sule 10 nan sai ka hada da shi kamar shi ma ya shekara ne wanda shi ne mafi sauki gare ka wanda shi ne fahimta wato ita ce fahimta mafi sauki حديثي نقبا وعن علي رضي الله عنه أن كربو دقى سيدنا علي بن أبي طالب الله يكرم سيرده قال ليس في البقر العوامل صدقة باب زكاة شان ما سعيك البقر العوامل شان ما سعيك من يما كان أكثر دبوبي ودن أكثر وزكاة أبايا رواه أبو داود الإمام أبو داود يروي عن حديث وطار قطني والراجح ابن حجر فإن تم في رنجاي وقفه أيضا وأن فإن تم علي كاسا يعني سيدنا علي بن أبي طالب أصلي حديث سيدنا علي يروي السنن دار قطني يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على الأوامل شيء لكاو كلمة البكر yana sunan Abi Dawud yana kitabu zakati babu fi zakati sa'ima kuma hadithin ya inganta yana sahih sunan Abi Dawud hadithin na 1572 ya tabbata ya inganta daga hadithin Abdullah ibn Abbas wato dabbobi wadanda suke aiki wadanda babu zakka a kansu da dabbobi wadanda ya zama an yi kiwon su gida su ma babu zakka a kai Ibn Hajar ya yi magana akan wadannan hadithai a littafin sa Tafkhisul Hadir مجلد نبي شاكينا قريدة همسين دبقر حديثي نقبل وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وعن حديثنا عن كربودة عمر بن شعيب يا كربودة بابانك شين محمد عن جده شكو بابانك محمد يا كربودة كاكانك شين عبد الله بن عمر صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال mazan Allah ya ce man waliya yatiman lahu malun wanda ya jibinci wato wani maraya wanda ya zama waliyin wani maraya wanda ke da dukiya idan kana riƙon maraya mai dukiya falyattajir lahu sai ya yi fatauci da wannan dukiya ya masa fatauci wala yatrukuhu kada ya kyale dukiyar wannan maraya din hatta ta'akulahu sadaqa har zakka ta cinye saboda duk shekara kenan sai an fitar da zakka idan ba fitarci kake da wannan dukiyar ba sai zama tana karakuwa har dai ta kasa nisabi rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi yana kitabu zakati babu ma ja'a fi zakati mali yatim wanda wannan hadisin yana nuna cewa kenan hatta dukiyar maraya ana fitar da zakka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kana riƙon maraya, marayan yana da dukiya, to ka rika juya wannan dukiyar kai fatauci da shi, ka rika fatauci da wannan dukiya, kada ka kyale dukiyar haka tana ajiye duk shekara ana cire mata zakka har dai ta kare. Ibn Hajar ya ce wa Daraqutni, al-Imam Daraqutni ya rawaito hadisin sunan yana litafin sunan Daraqutni kitabuz zakat babu wujubi zakati fi mali sabihi wal yatim. Ibn Hajar ya ce wa isnaduhu da'ifun, isnadin hadisin yana da rauni kuma ba anan kawai ba. Ibn Hajar a litafin sa at-talqis al-hadith nan ma ya ce hadisin yana da rauni, yana mujallal Nabi Shafi na 308. Ba shi kadai ba, masana hadisi da yawa sun ce wannan hadisin bai inganta ba. Daga cikinsu akwai al-Imam an-Nawawi a litafin al-Majmu' Sharh al-Muhazzab da mujallal Nabi Shafi 301. Haka in ka duba Irwaul Galil hadisin 788. Tunda hadisin yana da rauni, wannan dalilin yasa aka samu sabanin fahimta a tsakanin magabata. Al-Imam al-Baihaqi mai litafin as-Sunan al-Kubra a babu tijaratul wasi bi malil yatim aw iqrabihi mujalladin al-Shafi'i 178 yace wa sahihu riwayat Husayn al-Mu'alli an Amr ibn Shu'ayb an Sa'id ibn al-Musayyib. Akwai riwayar da ta inganta, riwayar da ta inganta wacce shi Amr ibn Shu'ayb din nan ya rawaito dangane da dukiyar marayu, amma ita wannan riwaya bata isa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sa'id ibn al-Musayyib shi yace sayyiduna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu qala, sayyiduna Umar ne yace ibtagu bi amwalil yatama la ta'kuluha sadaqa, wato ku yi ta kokarin wato sarrafa dukiyar maraya, ku rika jujjuya dukiyar marayu don kada zakka ta cinye. Sayyiduna Umar ya faɗi haka. Al-Imam al-Baihaqi yace wannan ya inganta, wato tabbas sayyiduna Umar ya faɗi wannan sabanin hadisin da aka samu a nan, wato riwayar al-Imam Tirmidhi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa, sayyiduna Umar ya faɗi haka. Ya har ma al-Imam al-Baihaqi yace wa qad ruwinahu min awjuhin an Umar, an ruwaito wannan labari ta fuskoki da yawa daga sayyiduna Umar, wato ta hanyoyi da yawa, ta hanyoyi da yawa an samu labarai. Lallai sayyiduna Umar ya ce kada idan kana rike da maraya ka kyale dukiyarsa har zakka ta cinye, wato a rika fitar, a rika sarrafa dukiyar saboda tana haɓaka. Idan ana kasuwanci da dukiyar maraya din za ta rika haɓaka, kaga idan shekara ta yi za a fitar da zakka, dukiyar ba raguwa za ta yi ba. Sayyiduna Umar ya faɗi haka. Saboda haka wannan ya tabbata daga bayanin sayyiduna Umar bin al-Khattab. Al-Imam Tirmidhi shi da ya rawaito hadisin nan bayan ya kawo hadisin Amr bin Shu'ayb, al-Imam Tirmidhi ya ce wa qad ruwiya an Amr bin Shu'ayb an Umar ibn al-Khattab mawqufan alayhi, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi haka, wannan bai inganta ba, amma cewa Amr bin Shu'ayb ya rawaito hadisi akan cewa wato sayyidina Umar bin al-Khattab ya faɗi haka, wannan gaskiya ne. Kaga kenan an tabbata dai sayyidina Umar ya faɗi wannan. To sai al-Imam Tirmidhi ya ce wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha al-bab, wannan dalili yasa masana fahimtar su ta saba game da mas'ala ta dukiyar maraya. Shin idan maraya yana da dukiya, ita wannan dukiya za a rika cire mata zakka kenan ko ba za a cire ba? Domin da a ce wannan hadisin ya inganta, ba za a samu jayayya ba. Idan dai da a ce wannan hadisin ya inganta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai fatauci da dukiyar maraya kada zakka ta cinye, kaga kenan da an tabbatar akwai zakka a dukiyar maraya. Amma tunda hadisin bai inganta ba, da wannan dalilin yasa aka samu sabani. Akwai al-Imam Tirmidhi ya ce fara'a ghayru wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai da yawa fahimta su ita ce fi mali da yatimi zakatu, dukiyar maraya ita ma zakka tana hawanta. Sahabbai da yawa suna da wannan fahimta, inji wato al-Imam Tirmidhi. In ka duba sunan Tirmidhi wannan hadisin da muka karanta, al-Imam Tirmidhi ya ce sahabbai da yawa suna da fahimtar cewa hatta maraya in yana da dukiya, to lokacin zakka in yayi za a fita, sai ya kirga minhum daga cikin wannan sahabbai akwai sayyidina Umar akwai sayyidina Ali bin Abi Talib akwai Aisha akwai Abdullah bin Umar wadannan sahabbai duk suna da fahimtar cewa idan maraya yana da dukiya za a yi masa zakka in dai wannan dukiya ta kai litafi sai ya ce to wa bihi yaqulu Malik wa Shafi'i wa Ahmad wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad bin Hanbal ya kirga malamai ya ce to wannan kashi guda kenan sannan ɗaya ɓangare fa wa qala ta'ifatu min ahli al-ilmi wata jama'a kuma daga cikin masana sai suka ce laysa fi malil yatim zakatu babu zakka a dukiyar maraya ko da ta kai misali misali idan da a ce maraya yana da dukiya ka kai miliyan 100 ba za a yi zakka ba haka za a aje dukiyar ba za a yi zakka ba to wai ke da wannan fahimta mazhabar al-Imam Abu Hanifa kenan mazhabar al-Imam Abu Hanifa amma kaga mazhabar al-Imam Malik al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad akasarin malamai har ma yi kirga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su sayyidina Umar sayyidina Ali Aisha Abdullah bin Umar duk suna da fahimtar cewa idan maraya yana da dukiya ta kai nisabi za a yi mata zakka amma al-Imam Abu Hanifa yace ba za a yi zakka ba me yasa yana da dalilai shi ma kuma wannan ita ce fahimtar Muhammad Nasiruddin al-Albani shi Albani yana da fahimtar cewa ba za a yi zakka ga dukiyar maraya ba ba za a yi zakka ga dukiyar mahaukaci ba idan misali mutum yana da dukiya sai ya haukace to wannan dukiya kuma babu zakka idan maraya yana da dukiya babu zakka a kai fahimtarwa fahimtar al-Imam Abu Hanifa kuma akwai hujja ba wai da ka bane suka faɗa in ka duba al-mawsu'atu fiqhiyyatun muyassara mujalladu shafi 22 ibn qudama cikin al-mughni mujalladina bi shafi 256 yace wa hajja fi nafi zakati bi qawlihi alayhi salam me hujjar wanda ke ganin babu zakka a dukiyar maraya da dukiyar mahaukaci ai saboda akwai hadisin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalamu an salasati an daga al-qalami na rubuta laifi ga mutum uku an daga al-qalami an isfabi hatta yabluga yaro karami ba a rubuta mai laifi sai ya balaga wa anil majnuni hatta yufika mahaukaci ba a rubuta mai laifi sai ya farfado sai ya dawo hankalinsa to kaga waɗannan mutane biyun dama su ake magana akai waɗannan mutane biyu su ake magana yaro Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an daga alƙalami kansa haka nan ma wanda ya samu taɓin hankali shi ma an daga alƙalami kansa wa bi annaha ibadatun mahdha sannan zakka ibada ce tsantsa tunda ibada ce sallah tajibu alaihima sallah tana wajaba kan yaro sallah bata wajaba kan yaro sai ya balaga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a dukan yaro ma sai ya kai shekara 10 وضربوهم عليها لعشر سيارة تنكشي كاراكو مباقية صلى كهذا أفار دوكان سو صبول هورو دان سن كسا بلغا شيني ونما لم يتشوا إذن كما يا بلغا يكي صلى فا نم كما ينكاني تند هر أم بجيش كافين يا بلغا كاغا إن يا بلغا بي صلى بطو كسا صبول جاز مكافي ليكي كاغا صلى بات وجبا كان يارو دا محاو كتي أي كن هاتي باسا بايا وجبا كان يارو دا محاو كتي تند إبادوني تذكر ما باتا وجبا أكن يارو دا محاو كتي كاغا أكوي بجيا فإبن قداما يتي تو أما غالب ما لبيدا كي دفعين تتشيوا أكوي زكا دا دو كيار مرايا دا دو كيار محاو كتي سوكو ما سنا دا ناسو دليلي سنا دا ناسو دليلي دا بتكي ودا نان دليلي shine wannan hadisin da muka karanta to kaga kuma hadisin yana da rauni man waliya yatima lahu malun falyatajir lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya jibinci wani maraya marayin yana da dukiya to ayi fatauci da dukiya wato ayi ma wannan marayan fatauci ayi masa kasuwanci wala yatrukuhu hatta ta'kulahu sadaqa kada ya kada dukiyar har zakka ta cinye أخرجه في الدار قطني وفي رواده المصنى بن الصباح وفيه مقال حديث ينا دروني فدما لما حديثي دسن يد حديث ينا دروني فسن ينا دروني فا فسيم طلقا سيم قوما كما قلفاء الراشد أي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد سيدنا عمر فا أن رويته حديث سا واندى الإمام البيهكي يتبتر الإمام البيهقي يتبتر دو أنها رواية الإمام الترمذي شيما يتبتر دو أنها رواية سيدنا عمر an ruwaito hadisi yana cewa kada wato a kyale dukiyar maraya ba tare da ana sarrafa ta ba a yi ta jujjuya dukiyar maraya saboda kada zakka ta ci wa inna ma yajuzu ikrajuha idza kanat wajiba li'annahu laysa lahu an yatabarra'a bi malil yatim me yasa sayyidina umar ya faɗi haka yana nufin cewa zakka tana cinye dukiyar maraya domin dole ne a fitar da zakka ga dukiyar duk shekara saboda shi da ke juya dukiyar maraya din ai ba shi da ikon yayi sadaka da dukiyar din ba tashi bace wannan yasa da yawa mutane suke kuskure mutum ne yana rike da dukiyar maraya sai ya dauki wannan dukiya ya kyauta da ita ba daidai bane ba daidai bane mutum ya kyauta da dukiyar maraya ba shi da iko laysa lahu an yatabarra'a bi malil yatim mutum ba shi da iko ya kyauta da dukiyar maraya idan mutum ya rasu ya bar gidaje aka raba wa marayu to idan da wasu suna zama a gidajen nan kyauta ya kamata yanzu su fara biyan haya saboda wanda ya bada kyautan ya rasu yanzu dukiyar ta marayu ne sai fa idan marayun suna da hankali sun yarda wannan kuma shine amma ya zama an koma zama a gidajen kaga ya kamata kenan ana kyauta ana sarrafa dukiyar marayun alhali musulunci bai ba da damar haka gare ka ba wata hanya ce ta lalata dukiyar abinda banzo yayi magana akai shine wato ayi kokari a ga cewa ana sarrafa dukiyar kuma wanda ayar alqur'ani ma ta mana ishara da shi wali anna man wajaba al-ushr fi zar'ihi wajaba rubu al-ushr fi warqi kal balig al-aqil wa wato babu bambanci tsakanin wanda ya zamanto balagagge ne mai hankali yana da dukiya da kuma wanda ya zama maraya ne yaro karami bai balaga ba babu bambanci ta ina suke bambanta ta sashin sallah da kuma azumi nan malamai suke cewa fa innaha muktassa bil badan ai sallah da azumi da aikin haji ibadu ne da suka takaita ga ainihin jiki tunda ibada ce ta takaita da jiki biniyatu sabiyyu da'ifa anha sannan kira da yaro wato jikin yaro yana da rauni ba zai iya sallar ba ba zai iya azumi haji da sauransu ba shi yasa aka ce ibadar ta sauka akan shi wal majnunu la yatahaqqaqu minhu niyyatuha shi kuma haka ce babu wata niyya da zai tabbatar ta sashin ibada shi yasa aka ce ba a rubuta musu laifi ta sashin sallah azumi haji babu wani laifi da za a rubuta ma yaro da kuma mahaukaci wa zakatu haqqun yata'allaqu bil mal amma ita zakata wato haƙƙi ne da tara ta ga ainihin dukiya din tunda tara ta da dukiya kaga sai ta shafi kamar haƙƙi wanda ke kan mutum fa ashbaha nafaqatul aqarib wa zawjat kamar kana da mata ne ciyar da matan ai dole ne ciyar da ita wannan mata dole ne kuma koda baka da lafiya ai dole a ciyar da ita so haka nan tsawainiya ga yaranka ba za a ce ba za ka yi ba saboda rashin lafiya ta same ka ko saboda wani ya tafi la wato hidimar dukiya ba ta ta'allaka da hankali ba ko da mutum ba shi da hankali wannan hidima tana nan wajibi a kan shi sai suka ba da misali kamar ma a ce yaro ya yi laifi idan yaro ya kashe wani koko ya yi ma wani rauni ya zamanto akwai hukunci da aka dora mai na wata dukiya da zai bada wannan dukiya za a fidda ita kamar yaro ne ya yi kisa na'am ba zai kafara ba sai ya balaga tunda babu hukunci a kansa amma abin da ya shafi na diya ba wannan yana nan a tare da shi dole sai ya bada wannan diya za a cire daga dukiyarsa don haka kasancewar bai balaga ba ko kasancewar wannan mahaukaci ne ba shi da cikakken hankali wannan baya saukar da dokoki da suka shafi dukiya a kansa wannan shine abin da akasarin malamai suka yi magana akai sabanin wato mazhaba ta al-Imam Abu Hanifa wanda shi yana ganin babu zakka akan dukiyar maraya da kuma dukiya ta mahaukaci wanda ya samu tabin hankali Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Alhamdulillah wato akwai sabani game da hukuncin zakka a dukiyar maraya da kuma dukiyar mahaukaci mafi yawan malamai suna cewa wajibi ne a cire zakka daga dukiyar maraya idan dai ta kai nisabi mawajibi da cire zakka daga dukiyar mahaukaci mai tabin hankali idan da ta kai misali. Wannan fahimta ita ce mafi inganci. Me ya dalili? Saboda an samu fahimtar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a kai. Ya tabbata cewa Sayyidina Umar ya faɗi haka, ko ba shi kadai ba. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Aisha, Al-Hassan bin Ali, jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ibn al-Munzir ya bada labari gare su. Waɗannan sahabbai duk suna kan wannan fahimta. Ga Al-Imam Malik, ga Al-Imam Shafi'i, ga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. To idan aka ce ma ga wata fahimta da ba sahabi ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, suna riƙe da ita wannan fahimtar, wato riko da ita shi ne mafi dacewa a kan riko da fahimtar da ba ta samu wato wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Al-Imam an-Nawawi da littafin Al-Majmu' mujallal na biyar shafin 302 ya ce, fa in lam yukhriju al-waliyyu az-zakata wajaba 'ala as-sabiy wal-majnun ba'da al-bulugh wal-ifaqa. Misali, shi maraya lokacin da ya balaga aka ba shi dukiyarsa, ya samu hankali aka dawo mai da dukiya, sai ya gane cewa ai ba a taɓa cire mai zakka ba, to shi ke na zakkan ta bashi da bata faɗi ba. Al-Imam an-Nawawi ya ce shi wannan maraya zai kirga shekarun da cire zakkan nan ya bada. Haka shi ma wannan da ya samu taɓin hankali lokacin da ya warke, ya fahimci cewa wanda ya riƙe dukiyarsa bai fitar masa da zakka ba, wajibi ne ya cire wannan zakka. Amma laifi baya kansu, ba a rubuta musu laifi, laifi yana kan waliyyin. Laifi yana kan waliyyin. Fa kana 'ala al-waliyyi ada'uhu anhuma. Ya kamata a ce shi waliyyin da yake kulawa da dukiyar maraya da kuma waliyyin da ke kulawa da ainihin dukiyar mai taɓin hankali, ya kamata a ce ya wakilce su, ya cire musu wannan zakka din. Kuma lokacin da zai fitar da zakka, niyyarsa tana wakiltar su. Tu'tabaru niyyatu al-waliyyi fil ikhraj kama tu'tabaru niyyatu an-niyyatu min rabbil mal. Kamar wakilci ne ta sashin dukiya, wannan halal ne. Wakilci ta sashin dukiya, malaman sunna sun yadda tana yiwuwa, yana yiwuwa a yi wakilci ta sashin abin da ya shafi dukiya. Ibada ta ciki ne ba a wakilci a kanta. Misali, baka cewa bari yi mawane sallah saboda ibadan jiki ne, bari yi mawane azumi saboda ibada ce ta jiki. Amma idan ibada ta dukiya ce fa ana yi, shi yasa kaga aikin hajji yake da yake daukan wakilci, saboda ya fi rinjaya ta sashin ibada, wato malamai suna aji ta sashin ibada dukiya. Haka nan wasiya ta dukiya, wannan babu da ke kana iya sadaka ka wakilci wani, wane zan ba da kaza a madadinka sadaka, inda ya sani, wanda wasu malamai na cewa ba ma sharadi ba ne sai ya sani. Wakilci ta sashin dukiya ba laifi ba ne. To wannan shi ne abinda galibin malaman sunna suka tafi a kai dangane da dukiyar maraya da kuma dukiya ta mai tsabin hankali. Idan bai fitar ba, mai kulawa da dukiyar tasu, to laifin yana kan shi. Idan kuma su sun gane bai fitar ba, to ya kamata su cire wannan zakka din yawan shekarun da ba a cire ba. Fa in lam yukhrijul waliyyu zakata wajaba 'ala as-sabiy wal majnun ba'da al-bulugh wal ifaqa ikhraj zakati ma madha bi ittifaq al-arhaj لأن الحق توجه إلى مالهما لكن الولي أصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما. kaga shi waliyin da ke rike da dukiyar ya yi laifi, tunda har bai cire dukiyar zakkan ba, amma kuma yanzu da zakkan ta dawo, dukiyar ta dawo hannunsu ba, tunda sun gane ba a cire musu zakka ba, wajibi ne su cire wannan zakkan. Wannan fahimtar ita ce Ibn al-Usaymin yake kanta, in ka duba littafinsa Sharh Mumti, kitabun zakati. Haka nan bin Baz shi ma fahimtar da yake rike da ita kenan. Kaga Albani ya tafi ga fahimtar Al-Imam Abu Hanifa, shi ne babu zakka ga dukiyar maraya da dukiyar mahaukaci. Bin Baz, Ibn al-Usaymin suna cewa la akwai zakka, kuma wannan fahimta ita ce mafi inganci, babu shakka. In ka duba Majmu'u Fatawa wa maqalatu mutanawwi'a juz'i na 14 shafin 240, tajibu zakat fi amwalil yatama, zakka tana wajaba a dukiyar marayu, minan nuqudi wal urudin mu'idda litijara, abinda ya shafi kuɗi, abinda ya shafi kayan kasuwanci, wa fi bahimatil an'am as-sa'ima, dabbobi waɗanda ake kiwon daji, wadanda ake kiwon su kiwo na daji ba kiwon gida ba, idan da ya zama maraya yana da dukiya, in ma kudi, in ma gaddara ta kasuwanci, in ma dabbobi, wa fil hububi wa thimar, ko kuma ta sashin haddi allati tajibu fiha zakat, to ya kamata ga wanda ke kulawa da dukiyar maraya din nan ya cire musu zakka. Ala waliyil aitam an yukhrijaha fi waqtiha, yaushe ne ake la'akari da cewa nisabi ga dukiyar maraya da kuma dukiyar mahaukaci. Misali, idan mutum ya rasu daga ranar da ya rasu ake fara lissafin shekara na dukiyar maraya, saboda idan mutum ya rasu dukiyar ta zama ta magada daga ranar, ba tashi ba ce, saboda haka ana lissafi ne daga ranar rasuwa, daga ranar rasuwa ba ranar rabon gado ba, a fahimtar malamai da dama, daga ranar rasuwar mai mallakan dukiya ake lissafin farkon shekara, wato ga ainihin dukiyar maraya. Yutabaru al-hawlu fi amwalihim min hin tawaffa walidu li'annahu bi mawtihi dakhala mulkahu, saboda da zaran mutum ya rasu to dukiyarsa ta zama ta magadansa. Wannan yana yazo cikin fatawar lajina mujallal 9 shafi na 410. Tajibu zakat fi amwali al-yatama wal majanin, wa hadha qawlu Ali wa ibn Umar wa Jabir bin Abdullah wa Aisha wa al-Hasan bin Ali, sai kirga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke da wannan fahimta. Kuma akwai misali ma wanda malamai suke kafawa da shi, hadisin da muka karanta a baya, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'azu zuwa kasar Yaman, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa a'limhum anna alaihim sadaqa fi amwalihim, idan ka tafi kasar Yaman ka gaya wa mutanen Yaman akwai zakka da ta wajaba akan dukiyarsu, tu'khadhu min aghniyaihim, za a karɓe ta daga mawadatansu, wa turaddu ala fuqaraihim, a maida ita ga matalautansu, za a karɓe ta daga mawadatansu a maida ita ga talakawansu. Sai malamai suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wa Mu'adh in ka je karka karbi dukiyar maraya, karka karbi dukiyar mahaukaci, abinda manzon Allah ya ce tu'khadhu min aghniyaihim, kalmar al-aghniya tashmilu as-saghir wal majnun, kaga ya hada da yaro kadami, ya hada da mahaukaci, kama shamalahu ma lafzul fuqara, don haka babu bambanci. Da dai ake ana ware mahaukaci ko ana ware maraya ta wajen karban zakka, babu shakka da an samu annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda ya wakilta su je karban zakka, da za a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu. Akwai ma misali da littafin Muwatta ta al-Imam Malik, akwai labarin da ya bayar shi ma game da Sayyidina Umar bin Khattab, annahu qala ittajiru fi amwali al-yatama la ta'khudhuha az-zakat, kamar yadda aka samu cikin As-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi. Wa qad qala zalika Umar lin-nasi wa amarahum, Sayyidina Umar akan minbari yake gaya wa mutane, idan kuna rike da marayu ku rika kasuwanci da dukiyarsu, kada zakata cinye. A kan mimbari, idan Sayyidina Umar zai faɗi wannan magana a kan mimbari, ya nuna cewa a zaune a masallacin akwai sahabban annabi da dama. Da dai a ce babu zakka a dukiyar maraya, wani sahabi zai daga hannu ya ce a'a Umar, babu zakka a dukiyar maraya, babu zakka a dukiyar mahaukaci, don haka bai shafe ku ba. Amma Sayyidina Umar da ya faɗi wannan a masallaci a gaban jama'a, babu wani sahabi wanda ya musanta, yana nuna kamar ijma'i ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato haza yadullu ala annahu kana min al-hukm al-ma'mul bihi wal muttafaq ala ijazatihi, kamar abu ne wanda dama can ana aiki da shi a zamanin khulafa'ur rashid. Haka nan in ka duba littafin Muwatta din, babu zakati amwali al-yatama wa tijarati lahum fiha, babi game da zakar dukiyar marayu da kuma fatauci da ita wannan zakka, hadisin Abdurrahman bin al-Qasim an abihi, ya karbo hadisin daga babansa shine al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq, wato jikan sayyidina Abu Bakar. Aisha ta rike shi da kannansa, tana rike da shi da kannansa bayan rasuwar Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq, kannansa bayan ya rasu shi ne ake kira Muhammad, wanda ya girma a hannun sayyidina Ali bin Abi Talib, ya riga ta rasu. Wato ya bar yara, sai ta rike yaran. Ɗaya daga cikin yaran yake ba da labari wanda Al-Imam Malik ya kawo cikin Muwatta, yace annaha kanat aisha talini wa akhalli yatimaini fi hijriha mu marayu biyu ne da muke wajenta ita take kulawa da mu fa kanat tukhriju min amwalina zakata yana bada labari yace baban mu ya rasu shine Muhammad bin Abi Bakar kananta saboda haka ta dauke mu muna halunta to muna da dukiya tunda muna halunta duk shekara sai ta cire mana zakka daga dukiyar mu kuma gashi mu marayu da yara kaga Aisha kuma matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan fahimta lalle ita ce mafi ƙarfi akan cewa babu zakka ga dukiyar maraya da kuma dukiyar wanda yake da taban hankali mu ci gaba yace wala hu shahidun mursal inda Shafi'i wannan riwaya tana da shaida illa dai shaidan hadisi ne mursal an tsallake sahabi shine hadisi mursal inda Shafi'i al-Imam Shafi'i ya rawaito hadisin cikin littafansa guda biyu akwai littafinsa al-Musnad hadisin 497 yace akhbarana Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad an ibn Jurayj an Yusuf bin Mahaki Yusuf bin Mahaki wato ba sahabi bane tabi'i ne Yusuf bin Ma'ak sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaga tabi'i yace manzon Allah yace ya tsallake mutum daya shine sahabi saboda ai shi bai zamani da annabi ba wannan dalilin yasa Ibn Hajar anan yace cewa hadithun mursal saboda wanda ya rawaito hadithin Yusuf bin Ma'ak ya keta ya tsallake sahabi bai faɗi sahabin da ya bashi labarin hadithin ba yana cewa manzon Allah ya ce ibtagu fi mali yatim yani ittajiru fi mali yatama ku yi fatauci da dukiyar marayu la tuzhibuha wa la tasta'tiluha zakatu kada zakka wato ta ainihin hallaka wannan dukiya ta marayu ku yi ta fatauci da ita to tunda hadisin ya zama mursal yana da rauni kuma al-Imam Shafi'i ya kawo hadisin ma a littafinsa kitabul ummi yana kitabu zakati babu zakati fi amwali yatama مجلد في شافينا ثلاثة حديث نقبة وعن عبد الله بن أبي أوفى أنكره حديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقته ماذا الله يكفن في إذن وتجمع تازو مرد زكنت وسمتان إذن سنكاو زكنسك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيئ النبي يجي اللهم صل عليه kaga annabi na musu salati Allahumma salli alayhi muttafaqun alayhi hadithin yana sahihul bukhari kitabuz zakati babu salati al-imam wa du'a'ihi li sahibi sadaqati da kuma sahihu muslim kitabuz zakati babu du'a'i liman ata bi sadaqa yanda hadithin yazo an abdullah ibn abi awfa qala kana rasulullah idha atahu qaumun bi sadaqati manzo Allah ya kasance idan jama'a tazo da zakka قال سيئ مصر الدعاء يتي اللهم صل عليهم فأتاه أبي سبابانا يجيق النبي صلى الله عليه وسلم سننس أبو أوفى عبد الله بن أبي أوفى سبابانا أبو أوفى يجيق النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته إذا ذكرت فقال سيئ مصر الله يتي اللهم صل على آل أبي أوفى يا الله كي صلاتي كإيال أبو أوفى wanda shine malamai suke cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki ne da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wanda yazo cikin suratul tauba aya ta 103 khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihum biha wa salli alaihim Allah ya masa umarni kai salati gare su kai salati gare su in ka karbi zakkan wannan yana cikin bayanin al-Imam an-Nawawi da yayi a sharhin wannan hadisin wato sharh sahih Muslim juz'i na 43 yana riwayar al-Imam Muslim kitabu zakati babu du'a liman ata bi sadaqa Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakka idan ya karbi zakka yayi addu'a ga masu bada zakkan wa salli alaihim inna salataka sakanun lahu addu'arka dadin nutsuwa ne gare su addu'ar manzon Allah tana cike da wato falala mai yawan gaske saboda haka Allah ya bada shaidar cewa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bambanta da addu'o'in mu addu'ar manzon Allah inda yayi ta to Allah ya amsa idan sun kawo tunda sun yi aikin kware ka yaba musu kai musu addu'a wannan addu'an da za ka yi a dalilin da za su samu wato nutsuwa a rayuwar su za su samu ƙarin imani wallahu samiyun alim al-imam an-nawawi yace wannan umarnin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yin addu'a ga wanda ya kawo zakka inda kaga dole mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to shin wannan addu'ar da ake yi ma wanda ya bada zakka dole ne ko ko mustahabi ne ya zama dole domin abinda Ibn Hajar yake nufi da ya kawo wannan hadisin shine idan mutum ya baka zakka akwai buƙatar kai masa addu'a ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idza ataahu qaumun bi sadaqatihim qala allahumma salli alaihim wannan addu'a da zaka yi wa mutumin da ya baka zakka din shin farilla ce ko sunna al-imam an-nawawi yace mazhabul ulama ikafatan ان الدعاء لدافع الزكاه سنه مستحبه ليس بواجب الدعاء da ake wa wanda ya bada zakka sunna ce kuma mustahabi ne wato abinda aka so ne ai ya kamata mutumin da ya ma alkhairi kai masa addu'a wanda ya zo cikin hadisi da dama hadisan sahabbai da dama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni duk mutumin da ya maka alkhairi duk wanda ya maka alkhairi kowace iri ba zakka kawai ba to bai kamata ku rabu ba face kai masa godiya ka gode mar kai masa addu'a idan kyauta ce ka saka mar wannan addu'a da zaka yi ma wanda ya baka zakka ba dole bane mustahabi wannan shine abinda al-jumhur suka faɗa galibin malaman sunna da yake cewa mazhabul ulama ikafa ba duka bane akwai waɗanda suke ganin addu'an nan dole ne kamar ibn hazmi in ka duba littafin sa al-muhalla الامر في حقنا للندب لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وغيره الامام النووي yace abinda yasa malamai suke cewa ita addu'a da ake ma wanda ya bada zakka ba dole bace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu ya tafi kasar yaman bi akhdhi zakat mu'azu kaje ka tarbi zakka ga hadisin munkarata ya taho da riwayoyi da dama duk riwayoyin da aka samu lam ya'muruhum bid-du'a waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta tura su su karɓo zakka babu wani daga cikinsu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni idan sun baka zakka ka musu addu'a babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mu'azu ko kuma ga wasu sahabbai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su karɓo zakka akan cewa idan an ba su zakka din su yi addu'a ga wanda ya bada zakkan babu inda aka yi wannan don haka yasa ake cewa addu'ar ba dole bace sai ce wa kadi jibul akharuna bi anna wujuba du'a kana ma'luman lahum fi min al-ayati al-karima akwai hujjar da su kuma masu ganin cewa addu'an dole ne za su iya badawa ta wannan aya ta 103 ta suratu tauba tunda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa salli alaihim umarni ne kai addu'a gare su kaga an samu umarni ko da bai zo ta hadisi ba umarni ya zo ta ayar alkur'ani saboda haka mai ganin cewa addu'a da za a yi ma wanda ya bada zakka dole ne shi ma yana da inda zai kafa hujja da shi illa dai akasarin malamai suna ganin cewa ita addu'a din ba dole ba ce wa sahabba shafi'i fi sifati du'a al-imam shafi'i yana cewa to addu'an da ma za ka yi ba irin wacce annabi ya bane misali da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa salli alaihim yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai salati gare su to yanzu kai idan mutum ya baka zakka kai ma haka zaka ce allahumma salli ala fulan Allah kai salati ga wani dan ya baka zakka la al-imam shafi'i yace addu'a zaka yi ba irin wancan ba me zaka ce ajaraka allah fi ma a'taita Allah ya baka lada abinda ka akan abinda ka bani waj'alahu laka tahuran Allah ya sa wannan dukiya da ka bani ta zama tsarkaka gare ka wa baraka laka fima abqaita kuma Allah ya maka albarka dukiyar da ta saura wannan ita ce addu'a da zaka yi ma mutumin da ya baka zakka Imam Shafi'i shi ya tsara wannan domin baka da ikon yin salati gare shi idan ka ce Allahumma salli ala fulani to da yawa malamai suna kyamatar haka din kuma ba wai malamai kanana ba tun daga sahabban manzon Allah tunda akwai Abdullahi bin Abbas yake a baka da ikon yin salati ga wani al-imam Malik ma haka ibn Uyayna wa jama'atun min as-salaf وقال جماعة من العلماء أقيم أسجن دون كافر دون بعد شو كاي حرام أما دي بكتشو تابا بكتشو تابا أما دي بعد شو كاي حرام سيدك وأنا من يوم على بيتنا جنون بكيدي ديبا ليس لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا بأي صلاة جوان متون إن با النبي الله بني سيدي فيبيو بأي صلاة دا أكيم النبي الله idan an yi salati ga annabi sai a kawo shi a baya amma haka kai tsaye a yi mai salati shi kadai li anna salata fi misali salaf makhsusa bil anbiya salatullahi wa salamuhu alayhi saboda su salaf magabata a yanda suka saba ita salati ana yin ta ne ga annabawa kawai annabawa kadai ake masa salati kamar yanda misali al-imam an-nawawi ya bada misali yace kamar idan aka ce قال الله سيأتي عز وجل نبوايا دوكتا هذا مخصوص بالله سبحانه وتعالى وانا يأتي أنت قال الله دفع إلى ذلك الله سيأتي عز وجل فأتي سبحانه وتعالى فكما لا يقال هذا فأتي محمد سيأتي عز وجل محمد فأتي نبوايا دوكتا فأيكم معنر ما بتباشفا شيطا يأتي وإن كان عزيزا جليلا ai annabi din ne buwayan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai daukaka din ne amma tunda an saba cewa azza wa jalla ga Allah to kada a kawo azza wa jalla ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuqal ba a cewa Abu Bakarin sai a ce sallallahu alaihi wasallam wa yasahal ma'ana ko da yake ma'anar ba ta bace ba amma ba za a faɗi haka ba me yasa saboda asali sallallahu alaihi wasallam salaf sun saba da faɗin sa ne ga annabawan Allah su kuma sahabbai wato addu'a ake musu waqta lafa asabuna fi nahyi an zalika hal huwa nahyu tanzihin aw muharram aw mujarrad adab inda malamai suke sabani da cewar in mutun yayi salati to shin ana daukan salatin nan da yayi ga wanda ba annabi ba ya aikata haramun ne koko makaruhi mafi inganci dai shine makaruhi ne ba haramun bane tunda addu'a ce amma dai bai kyauta ba saboda ya saba matsayin salaf bi annahu shi'arun li ahli al-bid'ah asali ahli sunna ba a san su da yin salati ga wani ba sai fa annabin Allah wannan shine asali tun zamanin farko kuma an hana duk mutumin da ke aqida ta sunna ya zama yana barin asali abinda salaf suka tafi akai aqidar ahli sunna aqida ce da ake kwaikwayon abinda magabata suka tafi akai don haka idan za a yi salati ga wani ba laifi bane amma ya biyo bayan salati ga annabin Allah misali za a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sannan wa azwajihi sannan wa zurriyyatihi sannan wa atba'ihi kaga ana ta biyo bayan salati ga annabi ake ta biyo bayan da sunan wani to wannan babu laifi li'anna salafa lam yamna'u min wato magabata ba su hana yin haka din ba duk wannan yana cikin bayanin al-Imam an-Nawawi kuma shine maganar da Ibn Hajar shi ma yayi a cikin Fathul Bari game da sharhin wannan hadisi da muka karanta cikin Bulughul Maram Ibn Hajar shi ma haka ya faɗa a cikin Fathul Bari mujallal na 8 sharhi na 534 yace wal hujjatu fihi idan aka ce me yasa ba za a yi salati ga wani wanda ba annabi ba me hujja sai a ce saboda ai take ne ga annabin Allah salati take fala yushariku gairuhu fi banda annabi babu mai tarayya da shi fala yuqalu bada ce qala abubakar sallallahu alaihi wasallam bala sai da ce qala abubakar radiyallahu anhu saboda sallallahu alaihi wasallam ya zama take ga annabawan Allah radiyallahu anhu ya zama take ga sahabbai wa in kana ma'nahu fahiyan ko da yake ma'anar ba ta bace ba ma'anar ba ta bace ba sallallahu ala nabi wa ala siddiqihi aw khalifatihi wannan babu dai inji Ibn Hajar wa nahwu zalika wa qaribun min hadha annahu la yuqal yace shi ma ya bada misali irin wanda al-Imam an-Nawawi ya faɗa cewa ba a cewa Muhammadun azza wa jalla wa in kana ma'anahu sahihan li'an hadha as-sana'a sara shi'aran lillahi subhanahu kamar yanda ba a ce ma annabi azza wa jalla sai dai a ce sallallahu alaihi wa sallam domin azza wa jalla yana ga Allah radiyallahu anhu yana ga sahabi sallallahu alaihi wa sallam yana ga annabin Allah wala hujjata liman ajaza zalika munfaridan. Sai Ibn Hajar yace duk mutumin da yace zai yi ma wani salati shi kadai to ba shi da hujja. Idan ka ce wancan umarni da aka yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa salli alaihim, kana so ka kafa hujja da wannan, to ai umarni ne aka yi ga Annabi shi kadai ka yi musu salati. To anan da Annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa fa inna zalika kulluhu waqa min annabi, haqqi ne na annabi wa li sahibi alhaqqi an yatafaddala min haqqihi ma sha bima sha'a. Wa yake da haƙƙin salati shine annabi kansa, saboda ka annabi yana da damar yayi ma wanda ya ga dama salati. Wa laysa li ghayrihi an yatasarrafa illa bi iznihi, amma da yake salati nashi ne ba mai ikon sarrafa salati sai da izininsa. Don haka yasa zaka samu misalai da yawa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wasu sahabbai salati. Misali kamar shi Abu Aufa da ya kawo zakkansa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake Allahumma salli ala ali abi aufa. Haka dan Jabir, hadisin sa yana sahihul Bukhari kitabul magazi, lokacin da aka yi yakin Khandaq, Jabir ya taho ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hali wato na tsanani, ya ga alamar manzo Allah ya dade bai ci abinci ba, yana tafiya gida ya ce wa matarsa shirye abinci. Aka shirya abinci yanzu ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah akwai liyafa da nake so in ma, amma ina son mu tafi daga kai shikenan, kuma sai dai yan mutane kadan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tafi sai ya ce a gaya masa sahabbai duk a taho. Aka taho gidan Jabir hankalinsa ya tashi. To abincin da aka dafa dan kadan, ga manzon Allah ya taho da gayya. Ranar Jabir ya ga mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda abincin wallahi sai da yawa da ci sahabbai, kuma aka tafi aka bar abincin kamar ba a ci shi ba. Shi Jabir yana tsoron ka dafa abincin ya kasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. To lokacin da manzon Allah ya shigo gidan, kharaja rasulullahi min indina, lokacin da manzon Allah ya fito zai taho gidan Jabir, sai Jabir ya ce wa matarsa la taf'ali rasulullahi shay'an, kada ki yarda ki roki manzon Allah komi, kada ki yarda ki roki Annabi sallallahu alaihi wasallam komi. To aka zo bayan an ci abinci, manzon Allah ya fita, fa kharaja rasulullahi min indina wa lam nas'alhu shay'an, ba wanda ya roke shi. Sai matar ta ce kai ya kharaja rasulullahi min indina, manzon Allah ya zo gidanmu ya ci abinci ya bar gidanmu, gara ba sa irin wannan a ce ba mu roƙe shi addu'a ba, wala nas'alhu shay'an. Yana dan nesa ta ce ya rasulullahi salli alayya wa ala zawji, ya rasulullahi kai addu'a gare ni da mijina. Sai manzo Allah yake sallallahu alayki wa ala zawjiki, kaga ta saba wa mijinta, saboda abin da take kai gaskiya ne. Ya za a yi manzon Allah ya zo gida ko addu'an nan ba za ta nema yayi ba? To addu'ar da ta nema salati ta ce ya rasulullah kai salati gare ni da mijina. Sai manzon Allah ya ce Allah ya salati gare ki da mijinki. Lokacin ne sahabbai suka fita daga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga gidan Jabir Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce musu imshi wa amami, ku rika tafiya ta gabana, wa khallu dhahri lil mala'ika, ku kyale bayana ga mala'iku, ku rika tafiya ta gabana ku bar bayana don mala'iku. Shi kuma wannan shine tsarin tafiyar manzon Allah, ba kamar tafiya irin ta masu mulki a yanzu ba. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bayansa mala'iku ne gaba ne sahabbai ke tafiya, maimakon a ce shi ne yake tafiya sahabbai suna bin bayansa. Hadisin yana silsilatu sahiha da tsawonsa hadisi na 2087. Sai hadisi na karshe da za mu karanta a yau insha Allah, wa an aliyin radiyallahu anhu, an karɓo hadisi daga sayyidina Ali bin Abi Talib, har yanzu Allah ya ƙara masa yarda, anna al-Abbas radiyallahu anhu babban annabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili sadaqati, ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tambaya ga annabi game da ya gaggauta bayar da zakkansa, qabla an tahilla, kafin lokacin ta ya zo, kafin lokacin zakkan ya faso. Ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar izini ya fitar da zakka kafin lokacin fitar da zakkan ya faso. Wato abin nufi, idan ya saba fitar da zakka wato a watan Ramadan ne yanzu ana watan Safar sai da izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da zakkan tun yanzu kafin Ramadan din qabla an tahilla kafin lokacin yanzu ya gaggauta kenan farakata lahu fi zalika sai manzo Allah ya masa sassauci yace babu laifi kana iya fitar da zakka din idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya izini ga mutum guda to ya yi izini ga dukkan al'ummarsa wannan dalilin ya sa Ibn Hajar ya kawo hadisin dan ya zama hujja ga kowa kana iya fitar da zakka kafin lokacinta yace rawahu Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin nan yana sunan Tirmidhi kitabuz zakat babu ma ja'a fi ta'jilu zakat yace wal hakim da kuma al-Imam al-Hakim ba al-Imam Tirmidhi kadai ne ya rawaito hadisin nan ba al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisin yana kitabuz zakat babu fi ta'jilu zakat al-Imam Ibn Majah ya rawaito hadisin yana kitabuz zakat babu ta'jilu zakat qabla mahilliha da kuma al-Imam Ahmad wato kaga hadisin ya samu riwaya ta malaman hadisi da dama wannan ya tabbatar da hujjar kana iya gaggauta fitar da zakka kafin lokacinta amma akwai sharadi kamar yanda al-Imam Sana'ani ya faɗa cikin Subulus Salam sharhin wannan hadisi juz'i na 231 lakinnahu makhsusun jawazuhu bil maliki wala yastahi min al mutasarrif bil wisayati wal wilaya kai da kake da dukiya kai ne kake iya gaggauta fitarwa kafin lokaci amma wakili fa kamar maganar da muka yi akan idan mutum yana wakiltar maraya yana rike da dukiyar maraya ko dukiyar wani wanda ya samu tabin hankali ko kuma kana rike da wasiki ba ka da ikon gaggauta fitar da zakkan kafin lokacinka mai dukiya ke da ikon fitar da zakka kafin lokacinka amma kai da kake wakiltar wani akan dukiya ba ka da ikon gaggauta fitarwa kafin lokacinka asali idan lokacin zakka yayi kuma haramun ne a jinkirta kaga an yadda ka gaggauta fitarwa kafin lokaci amma idan lokacin yayi fa kamar misali ka saba fitar da zakka a wannan wata watan Safar sai ka ce a'a ba zan fitar da zakka ba sai a watan Ramadan kaga watan zakkanka yayi amma sai ka ce ba zan fitar ba zan bari sai Ramadan to daga nan zuwa watan Ramadan a cikin sabon Allah kake saboda lokacin zakka yayi baka fitar ba ka gaggauta babu laifi amma ka jinkirta akwai laifi shi kuma Ibn al-Uthaymeen ya ce na'am jinkirtawan ma yana iya halatta ya bada misali a cikin littafin sa Sharh al-Munqidh yace yajuzu ta'khiru zakati li maslahati al-fuqara la li dharari bihi shi Ibn al-Uthaymeen ya ce ana ma iya jinkirta zakka ko da lokacin ta yayi idan niyyar ka ita ce taimakon talakawan ba cutar da su ba sai ba da misali da watan Ramadan din yanda mutane su suka saba fitar da zakka a watan Ramadan suna ganin falalan zakka a watan Ramadan shi kuma Ibn al-Uthaymeen yace fi Ramadan wato yuksir ikraju zakka a watan Ramadan ake yawaita fitar da zakka wa yaqtani al-fuqara aw aktar sai zaman to talakawa da yawa suna samun wadata cikin watan Ramadan lakin fi ayami shita allati la tuwafiqu ramadan to bayan watan ramadan ya wuce fa ana samun wasu watanni da mutane ke shiga yakununa ashadda haja suna zamantowa cikin wato tsananin bukata wa yaqillu man yukhriju zakat a wannan lokaci wadanda ke fitar da zakka ba ku da yawa sai yace fa huna yajuzu ta'khiruha kai da watan ramadan yayi lokacin fitar da zakkanka sai ka ce a tunda wannan wata mutane sun yi ta fitar da zakka da talakawa sun samu wadata bari in jira a kai lokacin da jama'a za su shiga abin nan wato matsi sai in fitar da zakka a wannan lokacin shi a fahimtarsa tunda akwai maslaha akwai kyakkyawar niyya yana ganin ba laifi ba ne amma a nan tunda an saba ma ka'ida dole ne mutum ya rubuta saboda wasiya don mutuwa tana iya samunsa alhali akwai bashin Allah tabaraka wa ta'ala a kai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.